ya sake tsara mu a wannan wuri domin sauraron karatuttuka wanda malam yake gabatar mana. Allah cikin ni'imarsa da baiwarsa ya sake dawo da mu wannan shekara domin ci gaba da waɗannan karatuttuka. Kamar yadda muka sani, yau dai biyar ne ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai, wanda ta dace da 10 ga watan biyar shekara ta 1119. Dakta, kamar yadda muka sani, duk shekara ya kanzo ya ta bamu wayannan gudunmawoyi na karatuttuka. Ba abinda za mu ce masa sai Allah ya saka masa da gidan aljannar Firdausi. Mu kuma karatun da yake mana, Allah ya bamu ikon aiki da shi ya zamanto mana sila na shiga gidan aljannar Firdausi. Don haka ba tare da jan wani lokaci ba, insha Allah yanzu za mu fara sauraron malam domin ya bamu gudunmawar da ya saba bamu. Da fatan Allah ya saka da alkhairi, kuma malam muna maka maraba, muna maka fatan alkhairi. Waɗannan tsawaiyoyi da kake yi, Allah ya saka maka da gidan aljanna, Allah ya haɗa mu aljanna da baya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنا ما شاء بركة مدى كسن شيوى أولنا غانامي البركة كدوك وترمضان لكو biyar ga wata Ramadan shekara ta 1440 daidai, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda da ikon Allah da taimakonsa mun sake gamuwa don tattaunawa akan matsaloli da larurori da suka shafe mu, suka shafi addinin mu, ko musamman suka shafi iyaye mata. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, ga mu yau a shekara ta 1440 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, a wannan wata na Ramadan. Allah ya sa muna da cikin masu azumtan watan. Allah maɗaukakin sarki ya fi mana kurakuranmu, ya sa aljanna ce makomarmu. Allah ya azurta mu da amfanuwa da karatukan da za mu ji a iya tsawon waɗannan ki, kuma ya sanya mu cikin ƴantattu daga jahannama. Yau darasinmu na farko, kuma yadda muka saba darussa ne, za mu riƙa ɗaukowa da suka shafi iyaye mata. Za mu tattauna ne a kan yanayin da ƴa mace za ta kasance in ta mutu ta shiga aljanna, halin mata bayan sun mutu da yadda za su rayu a aljanna. Wata za ta yi mamaki ta ce, to wani irin yanayi ne mace za ta iya kasancewa a aljanna? Wasu ma suna tambayar, wani shin mace ma za ta shiga aljanna? Ƙwarai ko da gaske, Allah fa ya yi bayani a cikin Al-Qur'ani mai girma dangane da cewa da namiji fa da mace shi a wajensa duk ɗaya ne. Duk wanda ya yi aiki na ƙwarai to zai samu aljanna kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Kada a taba tsammanin cewa wai ita aljanna an kebance ta ne ga yaya maza kawai, a hadda mata ku biyo ni a hankali don ku ji yaya mace za ta samu shiga aljanna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah yana faɗa cikin surah Ali Imran aya ta 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. محل الشاهد أتشين آية شيني الله ياي مغنى أنام cewa da ɗa namiji da ƴa mace duk wanda yayi aiki mai kyau zai samu shiga aljanna. Allah ya karɓa musu addu'ar su, yace ni bazan tozartar da aikin wani a cikin ku ba, ma'ana duk wanda yayi aiki zai samu sakamako. To dan adam ma ai aibu ne a gare shi, laifi ne a gare shi yayi zalunci, ballantana Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yayi aiki a cikin ku, namiji yake ko mace, sashin ku da sashi ko sashin ku yana daga sashi ne, namiji daga mace yake, mace daga namiji take, tunda dole haduwa ne tsakanin namiji da mace aka haifi dan adam tun daga rana Hawwa'u da baban mu Adamu. Duk wanda yayi aiki a cikin ku Allah zai bashi lada, sai ki dage kamar yadda mai gidanki yake zuwa masallaci tun kafin sallar asuba yana zikiri yana salati annabi, ki dage kamar yadda mai gidanki baya fashin zuwa wurin karatuka da tafsirai, ki dage kamar yadda mai gidanki baya sakaci wajen sallar dare, ki dage kamar yadda mai gidanki baya sakaci wajen sadaka da kyautata miki dan ya samu lada ya samu aljanna, to ke ma ki dage ke aikin da zaki samu aljanna, zaki samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala. A wata ayar Allah ya ce man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unza wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Duk wanda yayi aiki na kwarai a cikin maza ne ko a cikin mata, kuma yana mai imani, to irin wannan mutane su ne masu shiga gidan aljanna, kuma Allah ba zai cuce su da koda dan bawan da yake jikin dabi. Kina ana nuna miki in kin yi sallah, kin yi azumi, kin yi ibada, kin bautawa Allah, wataƙila ma za ki riga wani namiji shiga aljanna. Yau mata nan ma za su riga maza shiga aljanna, kamar yadda shi ma mijin in ya dage yayi aiki, yayi aiki zai shiga aljanna, wataƙila wani namijin in Allah ya so yadda ma sai ya riga matarsa shiga aljanna. Abin da nake tausaya miki ya ke ƴar uwata, kuna da matsaloli irin naku na mata da rauni akan sallah a cikin lokacinta, rauni wajen ibada, gashi rayuwarku kanta a tauye take da wahala, mace tayi wata guda tana sallah sai jinin al'ada ya zo ya gindaya mata, rauni wajen bacci da daddare, ba a tashi a qiyamul layli, ba a tashi a kusanci Ubangiji, rauni wajen yawan istighfari da tuba, rauni wajen sadaka, rauni wajen taimako, ga zazzafan kishi a tattare da ku na fitina da tada hankali duka ki zo ki tattare rayuwar ki ta zo ta kare mutuwa ta zo ta same ki a naƙuda ki zo ki mutu aje a fara miki lissafi dalla dalla asara ta ita wallahi kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata wata rana ni na shiga gidan an nuna min wuta sai naga mafi yawan ƴan wuta mata ne da masu kuɗi da ba sa bada haƙƙin Allah subhanallah wannan hadisi yana da ban tsoro ƙwarai a cikin matan nan akwai mahaifiyata a cikin matan nan akwai yata a cikin matan nan akwai matata a cikin matan nan akwai ƴata a cikin matan nan kaza so dan an ce an ga mata sun fi yawa a wuta to ya kamata mutum shi ma ya shafa wa kansa ruwan sanyi dan wata kila ba mamaki ɗaya daga cikin waɗannan su fada a cikin Allah ke Annabi dai ya ce an nuna masa wanda suke kowa yawa a wuta mata ne ina so iyayena mata su rinka yawan tuno da waɗannan hadisai suna ba wa kansu tsoro wallahi idan baki da gaske ba kina cikin waɗanda za a yi makamashin jahannama dake la ilaha illallah to shi za Allah ya ta nuna wa cewa duk wanda ya yi aiki a cikin ku maza ne namiji ne ko mace ne insha Allah zai samu rahama kamar yadda kuma duk wanda ya aikata aikin tsiya a cikin ku namiji yake ko mace wallahi sai Allah ya masa azaba ku gyara zamanku ku tuna kabarinku ki tuna rayuwarki ki duba ya kike yanzu a tambaye ki wannan rayuwar da kike kina jin dadi yanzu ki zo ki kare wahala a nan duniya ke ba zaman lafiya da mai gidanki ba ke ba kwanciyar hankali ba ke ba wadataccen abinci ba ke ba wurin zama mai kyau ba ke ba ke ba ke ba ke ba ke ba baki da kaza baki da kaza baki samu kaza ba kuma yanzu dan Allah haji ya ci zo ki mutu ki shiga wuta akwai asarar da ta wuce wannan duba halan yaya da kuke yi ba baccin kirki da ya hana ki bacci ba tsaftar kirki sai kin tsaba kwalliya kin yi ado yaro yazo ya sake miki gudawa da zawayi a jikinki ya bata a tamfan naira 70,000 ba abin da idame shi kowa tana dan haske haske da kanshi kanshi ke da an zo jikinki ana jin warin tumbudi kowa da dan tsafta tsafta a ɗakin ta ke ko ɗakin ki a wargaje sai tarin tsummo kara saboda jihu gaba ɗaya rayuwarki kullun ciki goyo ciki goyo ciki goyo Allah ya sa albarka wannan yaya da ake haifa amma wallahi idan ba a bi Allah ba za a sha wahalar banza Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون duk wanda yayi aiki mai kyau namiji ne ko mace yana mai imani ko tana mai imani to zamu rayar da shi ko da ita rayuwa mai tsarki mai dadi kuma Allah ya ce wallahi zamu yi musu sakayya sama da aikin da suka kasance suna aikatawa idan kin yi sallar dare ba lada ɗaya za a baki ba sai a baki lada goma goma ma a niminka alhasanatu bi ashri amsaliha idan kin yi sadaka sai a niminka miki ladan sadaka idan kin sada zumunci sai a niminka miki lada in kin yi wa mai gidanki hidima da bauta na taimakon miji faranta wa miji kyautata wa miji faɗin maganganu masu daɗi wa miji haƙuri wa miji tallafa masa da agaza masa wallahi hanya ce da zaki samu gidan aljanna yake ya uwata ba ku da asara idan kun taimaki mazajenku amma kuna da asara idan kuka cutar da mazajenku kin ga dafa abincin da kike yi lada ne ɗaukaka ne kullum ana ta rubuta miki ne a gidan wato a takaddinki na wanda zaki shiga gidan aljanna takaddin lada wanki da kike yi wa ƴaƴanki ba aikin banza bane mai gida ya ce dauko kaza an dauko kina zama sai ce mi ko kaza haka mu maza muke tausayin mu kadan ne dudu mi ko cokali tana mi kuwa ta zauna zai ce da Allah dauko mu wancan kwanan zan wanke a zauna da kin zauna kin fara ci abinci dauko mu wancan littafin in malami ne mai karatu mi ko mu wancan je ki mi ko mu wayata dauko mun kaza dina hidima ki masa hidima ki wa ƴaƴansa hidima ki wa gidansa hidima wallahi tallahi ba asara kike yi bala da kike samu na'am yadda tafi kowa ga dara da uba yadda tafi kowa take da matsayi da daraja tayi hidima wa mai gidanta nana Aisha tayi wa annabi hidima nana Fatima tayi wa Ali ibn Abi Talib hidima ita nana Fatima kan cewa ma aka yi wallahi saboda tsabar wahala da hidimar aiki a gida hannunta hakan tayi kanta ir annabi hannunta yayi kanta a gidan mai gidanta ku fa yanzu masha Allah tabarakallah famfas ba bake kike cirewa ba wata kina da yar aiki ta safi kina da mai miki aiki da rana kina da mai miki abinci kina da mai wanke miki toilet kina da mai share miki gida kai akwai matar da abinci ma ba ta dauka ta kai wa mai gidanta sai dai yar aiki ta kai wa mai gidan saboda yar duniya ce yar gata ce ita Allah ya hore an samu dama to yar annabi ta wahala wajen bin miji kada ku yadda da maganganun da ake yi na cewa ai yanzu da namiji ba dan goyo bane ka zo kai sai masa wahala daga baya ma ka zo kaza wallahi in ya gara kiki gara shi wallahi in ya goga kiki goga shi in ya gaya miki bakar magana ya gani aniyarsa a aniya mana ai mai azaba aniyarsa ko mace kiga ta kuntume sai mace ta sati bi sati uku wallahi wani namiji yake gaya mu yace mallan ga matata waya yake mu yace wallahi mallan ga ta nan sai ta wata guda ba ta yi mun magana ba nace waye yake mata kafa ne yace ni ne waye yake mata wata guda za ta yi tana fushi da mai gidanta babu abin da ya shalle sai dame ta in wannan mata ita ce za ta zo ci za ta shiga aljanna ta aljanna da Fatima irin wannan matar da suke fushi da gaba da mijinta ita ce za ta shiga aljanna ta aljanna na Aisha ku gyara halinku ku kyautata mu'amalarku biyayya ga miji zaman aure ibada ne Allah ya mutunta ku bai mai da ku kamar matan arna ba yanzu matan arna wasu suna daji wata tana faskare akwai matar da aka nuno ta wallahi direba trailer ce mace tana tuka trailer ta yi damtse ta ci dawa ta yi karfi ke ku ba trailer ki tana kitchen dinki akwai matan da a Najeriya ba a wani wuri ba billahi azimu aikin kankare suke yi ginin bulo da siminti sai mace ta gina miki gida dakon ƙasa dakon yashi da duwatsu a Najeriya ba a wani wuri ba akwai matan da wallahi azimu aikin suke yi so musulunci ya muku gata wannan kungiyoyi da suke zuwa suna magana ku zo ku fandare wa mazajenku ku zo ku yi kaza wallahi cutar da ku za su yi ba taimakon ku suke yi ba shari'ar musulunci ta ce a taimake ki ke ma kuma ke ba da naki taimakon wannan gabar magana ta farko kenan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab Allah ya ce wanda ya aikata mummunan aiki cikin suratul ghafir aya ta 40 wanda ya aikata mummunan aiki to ba za fa ai mai sakayya ba sai da irin wannan mummunan aikin wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai namiji yake ko mace kin gani anan Allah ya ce namiji ko mace duk ɗaya ne kuke a wajen Allah kar wata tace ai namiji yafi ko wata ce mace yafi a wajen tafi a wajen Allah la duk ɗaya ne wa huwa mu'min alhalimu kina mai imani fa ulaika yadkhuluna aljanna to waɗannan su ne za su shiga aljanna yurzaquna fiha bighairi hisab za a musu arziki za a azurta su a gidan aljannan nan ba tare da hisabi ba kenan yanzu in kun gane bayani na idan mace ta yi aikin ƙwarai za ta shiga aljanna ya Allah ka sa iyayenmu mata a aljanna ka sa matanmu a aljanna ka sa 'ya'yanmu a aljanna ka sa yayyenmu da danginmu a aljanna ka azurta su da aiki na ƙwarai da za su shiga aljanna to yaya mace za ta kasance dangane da aure ko rashin aure bayan ta mutu ta shiga aljanna hajiya mijin nan da kike tare da shi in kin mutu kin shiga aljanna kuna tare kowa ta yi tunani idan kin shiga aljanna ina mai gidanki amsar ita ce in mai gidanki ya yi aiki na ƙwarai ya samu shiga gidan aljanna kuna tare idan kuma kin shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta Allah ya kiyaye to shine zan yi bayani me matsayin yarinya budurwa da ta mutu ita bata ma yi aure ba ta mutu ha kuna tare da ni yarinya ce budurwa ita mutuwa ta yi bata ma yi aure ba sai Allah ya sa yar aljanna ce to yaya za ta kasance za a yi daure-dauren aure ne a gidan aljanna ko ko ita kaɗai za a ba ta gidanta ta zauna to yaya matar da mijinta ya riga ta mutuwa shi ya mutu ba mu sani ba ko yana aljanna ko yana wuta bayansa sai ta yi aure yanzu kin ga wancan ba sakinta ya yi ba ya mutu ta sake kuma sabon aure an yi ayyiri an yi buɗa shi ko gogon naki bawan Allah yana kwance a kabari duniya kenan wallahi wani ya ga matarsa da yayansa yace yanzu duk yanda ake ta soyayya ana ta toyewa a gidan nan ana nuna ni kadai ne yanzu duk ranar da na mutu wannan yayan nawa duk tattare su zaki ki je ki nemi wani mijin ki je ki aure ko haka ne Allahu akbar to idan mace mijinta ya riga ta mutuwa ko ya shiga aljanna ko ya shiga wuta Allahu a'lamu to yaya za ta kasance bayan ta sake wani aure wani mijin za a zaba mata shi ma na abin tambaya wanda ta yi aure da yawa ta auri wannan ta kashe ta auri wannan ta kashe ina nufin ta kashe auren ba ta kashe shi ba aure ya mutu ta kara kun san wasu masha Allah sun samu dama ta aure a fita daga can a shiga can a fita daga gidan wannan a shiga can abun mamaki ya'ya mutsi-mutsi ta zuba musu a can kamar ya'yan tsutsa wata tsutsa mai kashi mai zubar da ya'ya in ta yi kashi a nan sai ta kara ta daɗa zubar da wasu ya'yan sai ta kara ta daɗa zubar haka wasu matan suke ta yi aure a nan ta haifi ƙwaya biyu ta kashe auren ta daɗa auren wani a can ta daɗa haifan ɗaya ta kashe auren ta tafi wani gari can an tura can kusa da Kamaru ta je ta kara wani auren ta haifi ya'ya hudu saboda garin da nisa ba ta iya zuwa gida ta kashe auren ta fito ta zo ta samu wani gogaggen bazawari shi ma mai aure saki ta aure shi ta haifi ɗaya ta tafi wani ya mata ciki kafin ma ta haihu ta saki ta tafi aure to yanzu wannan matar idan mazajen nan suka mutu to wa za ta aura a aljanna abu na farko shine halin mace zan fara da karama matar da ta mutu kafin ta yi aure kuma Allah ya sa ta shiga aljanna dauka yarinya budurwa da kike da ita ta mutu kuma Allah ya sa mutum mai kirki ce ba ta yi barna ba Allah ya sa ta samu gidan aljanna amma ita bata auri kowa ba ko kuma saurayin nata suna soyayya ta mutu bata auri kowa ba to wannan idan Allah ya sa ta shiga aljanna Allah zai zaba mata miji a gidan aljanna kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihi muslim يزوجها الله عز وجل في الجنة من رجل من أهل الدنيا cikin mutanen nan na duniya sai Allah ya zaba mata wani ita tana aljanna sai Allah ya zaba mata wani yace wannan shine mijinki sai a hada su kenan yarki da ta mutu bata yi aure ba Allah zai mata aure a gidan aljanna kenan za a yi aure a gidan aljanna kuma za ta ji tana son sa a wanda Allah ya zaba mata tana da wata magana zabin Allah ne ba Sheikh Muhammad bin Sani al-Uthaymeen Allah ya masa rahama yace ai abinda ake nufi idza lam tatazawwaj al-mar'a fi ad-dunya fa inna Allah ta'ala yuzawwijuha ma taqirru bihi 'aynuha fi al-janna Allah zai aura mata wani namijin da hankalinta ya kwanta da shi a cikin gidan aljanna ta ji tana son sa sai kawai a bata shi a ce shi ne mijinta kenan wannan yana nuna fa na'imu fil jannati laysa maqsuran ala dhukur wa innama huwa lidhukuri wal inas ni'ima din nan da ake faɗa jin daɗi fa ba na maza ne kadai ba a mata za su ji daɗi maza ma za su ji daɗi yace wa min jumlatin na'imi az-zawaj daga cikin ni'imomi da Allah ya tanadar a rayuwar dan adam shine aure aure ni'ima ne musamman in yayi daɗi wasu kuma auren ni'ima ne nikima azaba kenan idan yayi muni anan idan ku kuna fahimta ta ya ku iyaye na mata ashe aure yana da daraja ashe aure kima ne ashe aure mutunci ne ina matan da suka shimfide kafa sun zo na sun yi aure a cikin yan mata da zawarawa ni wallahi tallahi tunda ma haka auren nan yake wallahi ba zan yi ba amma kullun tana bin maza ba za ta yi aure ba amma mazinaciya ce kullun tana waya da maza kullun tana tura hotunanta ga maza kullun ana barna da ita wance ta yi aure mijinta ya wulakanta ta wance ta yi kaza ta shiga cikin matsala yaushe yin namijin wannan zamanin za ka zo kai masa azaba wanda kai ta business ɗinka ka zo ka gina gidanka kai zamanka ka mutu ma a haka ƙarya kike wallahi ƙarya kike ba za ki taɓa yin rayuwa mai daɗi ba ki da miji ba yanzu wata mata tana nan ta ƙi ta yi aure Allah ya hore mata ta samu abin duniya ta shiga kasuwanci kullum kamar tsuntsu yau ta tafi America yau ta tafi Ingila yau tana yawo tana Dubai gobe tana ta tafi India harkoki ga dukiya ga gida ga komai amma ba miji amma fa karki manta akwai irin ta masu wannan shargallen masu wannan yawace yawacen suna zuwa kuma su neme ta su biya bukata da ita amma tana kyamar aure to kun ji ko yarinya ce ta mutu ba ta yi aure ba Allah zai aura mata miji a gidan aljanna duk yarinya budurwa da ta mutu ba ta yi aure ba Allah zai zaba mata miji a gidan aljanna mace ta biyu matar da ta mutu an sake ta ta mutu kamar ya mutallaka ce mijinta ya sake ta ba ta da miji ta taɓa yin aure sai mijin ya sake ta sai kafin su sake sabon aure ta mutu tana bazawara me matsayinta bari in ƙara da wata dandu hukuncinsu ɗaya ne matar da tana da mijin ta mutu mijin shi ma ya mutu a kan auren mijinta ta mutu to amma matsalar shine ita ta samu shiga aljanna shi kuma yana wuta ya za a yi da ita wancan sakin ta aka yi ta mutu wannan kuma bai sake ta ba da igiyar aure kun san akwai matan da suke mutuwa da igiyar auren su ko in baki gane ba wannan mijin da kike tare da shi yau Allah ya kiyaye mutuwa ta zo miki kika wayi gari a kiyama kawai kina ne laluman ina mijin ki ce kika ji an ce ai yana wuta ai yana wuta to ke kuma ga ki aljanna baban momi yana wuta saboda baban momi baya kula da sallah baban momi haram yake ci baban momi azzalimi ne baya adalci wa matansa baban momi kaza ne bai kiyaye addinin sa ba bai kiyaye rayuwar sa ta musulunci ba sai ya mutu ya shiga wuta ke kuma kina da sallah kina da ibada kina da karatun qur'ani kina cin halal kike shiga aljanna wannan magana in ta nuna wani abu ashe tana nuna zai iya yiwuwa mace ko mijinta mutumin banza ne ita din ta samu aljanna shi kuma shiga wuta kamar yadda kuma zai iya yiwuwa mutum shi namiji ya shiga aljanna matarsa kuma ta shiga wuta to yau daga baban momi a wuta ke kuma kina aljanna kuma kina son baban momi da kika mutu kina son kayanki baban yayanki ne sai dai a nuno miki yan wuta sai ki hango shi a can inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shi yasa duk matar da ta ga mijinta yana aiki na ta'adi da barna ta yi kokari ta tsoro shi akan hanyar kware in ba ta wallahi za a raba tsakaninku kina kallo zai tafi wuta haka kuma duk mijin da ya bar matarsa tana barna tana ta'adi ba rotar Allah na kirki kana kallo za ku mutu ta shiga wuta kai kuma kana aljanna to amsar shine malamai suke ce idan mace ta kasance Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama yayi bayani yace idan mace ta kasance yar aljanna ce ba ta yi aure ba ta mutu ko kuma tana da auren ta mutu mijin dan wuta ne ita ce yar aljanna ta shiga aljanna to a nan gurin abin da za a yi akwai wasu mazaje su ma da suka mutu ba su da mata haka ne samari ne suka mutu ba su yi aure ba da yawa ko to waɗannan samarin da suka mutu ba su yi aure ba ko kuma mutum bazawari ne ya mutu ba mata to su ne Allah zai tara su ya haɗa su idan ya haɗa su sai ya ɗaɗɗebo irin waɗannan matan da suka mutu suka shiga aljanna mazajen suna wuta ko kuma suka mutu ba su taɓa yin aure ba sai a haɗa aure amsar shi ne za a nemo miki wani mijin gangari a gidan aljanna wanda kike so kika zaɓa sai a haɗa ku ba mamaki wallahi mijin nan naki da ke tare da shi in kun rabu a nan duniyan kun gama rabuwa da shi kenan har abada kuma ba mamaki wani mijin a wani gari can shi ne zai zama mijinki a duniya mijinki daban a lahira mijinki daban to shi yasa ake so dukkanmu mu haɗu gaba ɗaya mu bauta wa Allah da daɗi in ga matata da take a nan duniya ina tare da ita a lahira ba daɗi ki ga mijinki da kike son sa a nan duniya an raba ku a lahira sai dai in kuma daman azaba yake miki kin san akwai mijin da Allah kike zaman dole ne kawai Allah ya kashe shi ki huta wata da za a ba ta zabi a ce wance mijinki wane kaltume mijin kina so ku haɗu a aljanna ta ce a wallahi ba na so ko aljanna ban so mu haɗu saboda gashi da yake mata azaba wata tayi ya sake ta sallame ta yaƙi da yake maye ne amma sai musiba yake mata ba abincin kirki iyayenta ba su da daraja a idonsa, in ya shiga duniya ya danna sai an ganshi, ko kuma ana tare da shi ba a son ya zo gidan ma saboda bala'insa, ba rahama, ba jin kai, ba tausayi. Akwai mazajen da wallahi masifa bala'i suke yi wa matansu, so matan ma ba za su taba yin sha'awar su haɗu da su a gidan aljanna ba. Kin mutu kin shiga aljanna, shi kuma ya tafi wuta saboda halinsa bai da kyau. Za a zaba miki wani mijin da ke so, watakila mijin matar wani, wata matar ce a duniya. Idan mace ta mutu bayan mijinta, ta mutu ta bar mijinta, kamar yanzu a ce kin riga mai gidanki mutuwa ko? Da aurensa sai kika mutu, shi kuma bai mutu ba, bayan shekaru 20 sai ya bi ki, sai Allah ya hada ku a aljanna, to shi ne dai zai ci gaba da zama mijinki a nan duniya, mijinki a aljanna. Idan kuma mace mijinta ya mutu, ta ci gaba da zama bata sake sabon aure ba, shekara 20, shekara 30, shekara 10 ko shekara 2 ta bi shi. Yanzu akwai matar da mijin ya mutu, wannan shekarar ita ma shekara 2 ko sai ta bi shi kafin ma ta sake sabon aure. Ya riga ta yin gaba, dazu nayi magana ke kika riga shi yin gaba, yanzu kuma ina magana mijin ne ya riga ki yin gaba. Ko kuma mijin ya mutu, ke ki auri wani bayansa, in wancan ne da ya riga ki yin gaba ko kika riga shi yin gaba, to in kun je kun hadu a aljanna ku biyun, shi dan aljanna ke yar aljanna ce, to za ku hadu. Amma fa da sharadin baki aure ba bayansa, dan sake bayani dan yana da rikitarwa, duk matar da mijinta ya riga ta mutuwa ya tafi ya batta a duniya, idan tana so ta kasance matarsa a lahira, ba a canja mata miji ba, ke kin zabe shi a nan duniya, a lahira ma ya zama mijinki, to sai dai fa in baki aure ba. Huzaifa ibn al-Yaman, ai an san Huzaifa ko? Sahabi ne. Wata rana ciwon rashin lafiya alamar mutuwa sai ta zo masa, ya ga cewa tabbas mutuwa zai yi, kuma gaskiya ga matarsa yana son ta, suna ƙaunar juna. Sai yace da ita matarsa, shi Huzaifa, yace kina so ki zama matata a gidan aljanna? Sai matar Huzaifa tace eh, ƙwarai ko da gaske. To yace in kina son ki zama matata har a aljanna kamar da ke matata a nan duniya, to kada ki ƙara aure bayan na mutu. Duk matar da take so ta ci gaba da zama da mai gidanta a gidan aljanna bayan ya mutu, to in har Allah ya sa shi ɗan aljanna ne, ita ma ƴar aljanna ne, to sai dai in ba ta ƙara aure ba. Idan ta ƙara auren wani namijin, to Allah yana ba wa mace ne mijinta na ƙarshe a gidan aljanna, mijinta na ƙarshe shi zai kasance tare da ita. Idan ba ku gane ba, matar da ta yi aure ɗaya, ta yi na biyu ta kashe auren, ta yi na uku ta kashe auren, ta yi na huɗu ta kashe auren, ta yi na kaza ta kashe auren, daga ƙarshe sai ta zo ta mutu, mazajen su ma su mutu, sai Allah ya sa duk kashe-kashen auren nata Allah ya yafe mata shiga aljanna. To yanzu anan waye mijinta a cikin mazaje guda biyar da ta aura? Waye mijinta wanda ta mutu da aurensa? In har ya shiga aljanna, malamai suka ce shi ne mijinta. Kenan mijinki na ƙarshe, aurenki na ƙarshe, in har ya yi aikin aljanna ke ma kin yi, to shi ne mai gidanki. Amma wannan maganar ta Huzaifa ibn al-Yamani ba tana nuna cewa kada kuma mace mijinta ya mutu ta ƙi ta yi aure ba, a'a, wataƙila Allah zai canza miki wanda ya fi shi. a yi haƙuri da zafin mutuwa, mutuwa ba daɗi, baban momi ya tafi ya bar miki yaya 5, 6, 7 kun tara yaya an yi zaman mutunci kwatsam ya ji ya gabza haɗari ya mutu. Rana ɗaya a shewa yana da ciwo bai da lafiya ya tashi ya mutu. To kar ki zauna ki ce za ki ta zaman zawarci ki ki aure ki je ki aure in Allah ya kaddara miki mutuwa kika samu gidan aljanna. To namijin naki na ƙarshe dai shine mijinki in Allah ya sa da kuma zaki yarda da shi. Shi yasa na faɗa muku wallahi ku rinka tausaya wa mazajenku musamman matar da mijinki ya mutu. Wata wallahi tallahi sun rabu kenan har a kiyama ba za su haɗu ba. Mun sani ko kuna ganewa. Wata matar idan mijinta ya mutu ba kun rabu ba, to wallahi har a kiyama ba za su haɗu ba, taron kiyaman nan ya ci da rububi. Saboda ya mutu kin yi aure aure, wata ma mijin ta daɗe da binne mijinta ma shekara nawa maza nawa ma ta aura ta manta da shi. Allahu akbar. Wallahi wannan abun wato ba shi da daɗi. Ina karanta waɗannan maganganun sai nake ganin ma wato ashe duniya ba kawai ba ce wallahi. Yanzu ka duba yadda ake hidindimu a kan mata, ka duba yadda mai gida yake cikin jin daɗi da kwanciyar hankali in auren ya yi kyau a gidansa, ka duba yadda yake da matarsa, ka duba sirri na namiji a gurin matarsa, sirri na mata a wajen mijinta, ka duba wani yadda yake kashe kuɗi ma iyalinsa, yake kaza yake kaza. Amma yau a ce in mijinki ya riga ya mutu, watakila wallahi har abada ba ku sake haɗuwa da shi ba. To me a cikin duniyar nan da za ku zo kuna ta faɗa? Kullun ke masifaffiya ce bala'aƙiya, ba ki da tausayi, ba ki da jin ƙai, ba ki da rahama, ba ki da tunanin ƙabari. Mata yanzu wasu matan wallahi tallahi yanda kika san ba mutuwa. Bala'i kurin da za ki bi tana yi da kishiyarta, wallahi za ki ɗauka ba ta ma tunanin cewa za ta mutu a binne ta. Kwanan nan ake bani labari wani mai gida ne haka kurum ya mutu, baya tsammanin mutuwar ba aune, yana da mata rututu uku ne ko huɗu ne ga yaya ga kuma dukiya da ya bari. Bari ku ji duniya, kin san me yana mutuwa kowace mata kurin sai suka fara faɗa da juna akan gado. Wallahi tallahi ni ba zan yadda ba, kar a je a cuce ni dukiyar Alhaji ta kaza, gidajen Alhaji na kaza, ai yana da gonaki a gari kaza, ai yana da shaguna a gari kaza, ai yana business, ai yana da kamfani a wuri kaza. Kowace mata ta ɗauki takarda da biro tana rubuta arzikin da mai gidan ya mutu ya bari, don saboda kada kada a haɗa baki da kishiyarta a cuce ta. Kin san me suka yi? Dukkan suka tafi kotu, kowa ta je ta ɗauko lauya. Za a gwabza shari'a akan dukiyar da Alhaji ya tafi ya bari. Shi ma mai dukiyar ya mutu ya batta. Ke kuma mai son cin dukiyar wanda gaba ɗaya rabanki a cikin dukiyar mai gidanki in ya mutu, ɗaya bisa takwas ne. Ɗaya bisa takwas, ɗanki ya fi ki gado a wajen mai gidanki. Ɗaya bisa takwas. Kuma in kuku hudu ne, ɗaya bisa takwas nan nan ne za ku haɗu ku ke doke doke ku raba. Ba shi ne ba dai? Idan ba ku gane ba, idan mijinku ya mutu ya bar 1,800, mijinki ya mutu ya bar 1,800 kuma kuku huɗu ne, kin san meye rabonku? Kashi ɗaya, ɗari ɗaya, naira 100 kuku ma sannan gaba ɗaya naira 100 za ku haɗu ku raba, ko naira 1,000 kai, ko 1,000 kai. Idan 1,800 ne 1,100, idan 1,800 ne 1,100, idan 1,800 ne 1,100. Suka je suka ɗebo lauyoyi, kowa ta ce sai an je lauya ya bincika mata dukiyar mai gidanta. A haka za a shiga kotu a gwabza faɗa sannan a raba. Shi ko bawan Allah yana kwance a kabari, watakila ma dukansu ake yi. Allahu alam, Allahu alam. Duk wanda ya tara dukiya a wannan yanayi, ai akwai lissafi da bayani a kansa. Sai wanda Allah ya zaɓa ne zai kuɓuta ya wuce. Yanzu mata abin da za ku yi kenan, dama ashe zaman auren zaman kwaɗayi ne, dama ashe zaman auren ana ganin alaji so ake ya kwanta guzuma ta fadi kenan ko barin ba ku labari akwai matar da mijinta ya mutu yana da kudi wallahi kawayenta in sun zo mata ta'aziyya sai su kebance ya hakuri ah alhamdulillah hakuri ya zama hakuri ya hakuri wallahi hakuri sai mu aiki eh wato ita ba ta da hakuri hakuri sai mu aiki sai annabi ya ya to wallahi ga sunan alhamdulillah alaji kuma lokaci ya zo wallahi alaji ya zo kaida sai aka gansu sun juya da ita da kawarsu suna tafawa ba nin kake taf aka tafa kin san me saboda alaji ya mutu ya bar mata miliyoyin kudi ta tsaya ta lissafa ƴaƴanta maza nawa za su ja ƴaƴanta mata nawa za su ja ita ma kanta nawa za ta ja ko mun lalaciya za ta tsira da wasu gidaje da wasu kadarori billahi alazimu da suka zo za su rabu da matan nan tafawa aka yi fa ba nin kashi to muna fa murna kuma ƙawayenta mata suna mata murna saboda guzuma ta fadi Allah wadaran mutumin da zai zo ya tara dukiya bai yi aikin Allah ba ya zo ya mutu mata su zo su warwashe kuɗin kuma bayan sun gama washewa ta je ta yi aurenta kaɗan ne za a samu matar da wai za ta yi wai mijinta wai solidarity ai ya mutu ni wallahi mai gidana ya mutu ni ba zan je na yi aure ba kaza kaza dukkan ku galibin ku duk soyayyar da kuke da mazajen ku suna mutuwa musamman ya bar dukiya aure za ku je ku tsara yi ta yi kwalliya ta yi ado har amanci za a zo a yi biki a zubar da kuɗi a yi harka mai gidanta yana kwanci a kabari amma wallahi za ta yi kwalliya ta yi buɗa a kai ta ta tare tana kwance da wani namijin mai gidanta tsohon yana kabari a yi harka sosai wannan ita ce rayuwar duniyar da mutum zai zo ta buga kansa a bango ka zo ka mutu wani yaron ka na kasuwa ya aure matarka nawa aka samu babban alhaji ya mutu yaransa dan dako a kasuwa yaransa dan aikensa yaransa mai rike masa shago yaransa da yake kula masa da kaya a kasuwa wallahi shi zo ya aure matarsa kin auri dan aikenki sau nawa kike kiran yaron mai gidanki ki aike shi ki kiransa a waya ki daka masa tsawa a kawo kaza so nawa to irin wannan mijin ya mutu yaron mai gidanta shi ya aure ta sai a ce to ai yanzu abinda za a yi tunda dai dukiyar a hannunsa take kuma shi ya san shige da fujin dukiyar alaji shi ya saba da yan kamfani shi ya saba ya san harkar sirrin dukiyar kawai abinda za a yi hajiya tunda dai ya aiko yana neman ki ki rufe ido kawai ki aure shi kuma gashi ma dai yaro ne kin girme shi ai ke riba ce ta gaba alaji ya mutu yana da shekara 78 da rabi wannan ko yaro ne matashi duka bai wuce shekara 37 ba kin ga aikin ciri ba haka kawai matan nan za ta kurmushe idanta ta zo ta aure wannan yaron mai gidanta duniya kenan duk wanda bai fahimci wannan duniyar ba wallahi sai ya ciza yatsa ko yana raye ko bayan ya mutu wa yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma ar-rasuli sabila wannan magana da na faɗa cewa mace za ta kasance a hannun mijinta na ƙarshe akwai hadisi ingantacce da Albani ya kawo shi a cikin sirrin hadisi sahiha hadisi na 1281 yace al-mar'atu li akhiri azwajiha ko li akhiri zawjiha annabi yace mace tana kasancewa ne bayan ta mutu a kiyama mijinta na ƙarshe shine zai ci gaba da zama da ita a gidan aljanna in ya samu aljanna da kuma magana da na gaya muku na Huzaifa ibn al-Yaman yace wa matarsa in shi'ti an takuni zawjati fil janna fala tazawwaji ba'di Huzaifa yace in kina so ki zama matata a gidan aljanna to kada fa ki ƙara aure bayan na mutu fa innal mar'ata fil janna li akhiri azwajiha fid dunya lalle mace a gidan aljanna ana hada ta ne da mijinta na ƙarshe a duniya فلذلك حرم الله على الأزواج كو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة وزي فأيتي أي ما لم يسكي شي يسا الله تبارك وتعالى ya haramta wa matan annabi su yi aure bayansa ko a aure su. Allah ya ce a cikin surar Azab, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Allah ya ce kada ku auri matan annabi bayan ya bar duniya. Saboda me? Saboda ba daɗi annabi ya wayi gari a aljanna ya tarar da matarsa matar wani. Kenan duk matan annabi gabaki ɗaya ku shirya ku lissafa mata 10 da ya tafi ya bari dukkansu gabaki ɗaya. Wallahi ba su aure ba bayan ya bar duniya. Dan tabbatar da wannan magana ɗin na cewa lalle mace mijinta na ƙarshe shine mijinta. Yanzu duba Aisha tana yarinya ƙaramar annabi aure ta. Shekara 6 aka ɗaura auren annabi da nana Aisha. 6. Duk da wasu marasa tsoron Allah suna ƙaryata hadisin. Saboda ra'ayi da goyon bayan Turawa kurum. Sannan ta tare a gidan manzon Allah ta shekara 9. Ki duba ya shekara 9 ya take. Haka ta tare a gidan annabi. Aka ce a riwaya, wallahi idan ta zo tana wasan ƙasa ko wasa da gari in aka ba ta ta yi tankaɗe, sai ta yi ta wasa da garin har bacci ya ɗauke ta, sai an zo an ɗauke ta an kai ta gidansa. Nana Aisha, haka aka kai ta gidan mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To gaba ɗaya annabi ya mutu ya bar duniya, nana Aisha tana shekara 18. Kin ga tana ganiyar budurcinta kenan. Amma ina tabbatar miki nana Aisha har ta bar duniya bata ƙara aure ba. Ta yi haƙuri. To a wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah. Matan annabi ai su iyaye ne na musulmi. So tana matsayin ummul mu'minina, haka ta haƙura ta zama babbar mace. Yarinya ce mai shekaru amma ta zama babba. Ta zama jami'a, sai ta ba da ilimi. Nana Aisha tutu tana karantar da mutane har Allah ya ɗauki ranta. Ba ma wanda zai zo ya ce bari ya nemi mata annabi a aure bai ita ba. Yau haɗa aure ma ba a yi da annabi. Haɗa neman aure. A ji yana nema wani ya je ya nema wane shi. To amma akwai matsala. Wataƙila wanda wani zai iya cewa ya aka yi haka. A cikin sallar jana'iza idan an zo yin addu'a ana cewa abdilha zawjin khairan min zawjiha. Ya Allah wannan mata da ta mutu in an zo mata sallah. Liman yana addu'a yana cewa Allah ka canja mata miji sama da mijinta. Hadisin Imam Muslim. To idan har mace an ce mijinta na ƙarshe shine mijinta a aljanna in ya shiga aljanna, to ya kuma za a zo addu'a a ce wa abdilha zawjin khairin min zawjiha, Allah ka canja mata miji sama da mijinta na duniya. Wato in baki gane karatun ba, duk wata mace idan ta mutu liman in ya zo yana mata addu'a yana cewa ya Allah ka canja mata iyalai sama da nata, ka canja mata miji sama da mijinta na duniya. Wannan yana nuna kenan za a iya canja mata mijinta kenan ko da ya shiga aljanna. Yaya za a yi wannan addu'a a haka? To abin da yake faruwa shine amsar ita ce za a canja mata mijin shi din ne dai, amma za a canja ɗabi'arsa, za a canja halittarsa, za a ƙara masa lafiya, a ƙara masa kyau. Sai ta ga gashi din shi ne dai Abubakar din mijinta a duniya, amma yanzu wannan din Abubakar din ba wancan irin na duniyan ba ne, ya canja saboda Allah ya canja mata shi. Kamar yadda matan ma na duniya daɗa ƙera su za a yi, duk sai an sa ku a kamfani an daɗa ƙera ku. Mijinki za ki gan shi gangariya sama da yadda yake a duniya. Ina fata ana fahimta. To anan wannan shine abin da ake nufi da ainihin wato canjin tabdilil awsafi ne, canja sifofi ne, ba tabdilil a'yan ba, ba wai ainihin mijin za a canja mata ba. Kamar yadda ƙasa ma ai za Allah yake yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, wannan ƙasar Allah yake ranar kiyama za a canja ta ba irin ƙasar da aka sani ba, a suratu Ibrahim. To amma malaman tafsiri ta ce wal ardu hiya al ardu, wannan kasar da ita ce amma za a canja mata yanayi ba irin ta yadda aka saba da ita a duniya ba. saboda me an haramtawa kowa a aljanna ya je ya kebance da matar da ba ta saba in dai mijinta yana aljanna ita ma tana aljanna in dai mijinta na karshe yana aljanna tana aljanna to suna tare haka ibnu qayyim yace inna kullu wahidin mahjurun alayhi an yaqruba ahla ghayrihi fiha ashilitatan hadi alarwah to ya ku iyayena mata a takeicin takeicewa ga sadakin da za ku bayar ku shiga aljanna manzo Allah yace idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolin ta guda biyar ki kula da khamsu salawati kar azo ana tarkici da ke mai gida hajiya kin yi sallah wallahi zan yi dai dudu ki ce ki sallah azhar ba tai sallah ba wallahi zan yi kina tarkici ba kiyin sallah wa samat shahraha matar da ta azumci wadanta na ramadan dinta wa hasanat farjaha ta kiyaye farjinta ba ta yi zina ba a duniya ba ta bada dama wani namiji ya kusance ta ba wa afa'at zawjaha ko ba'alaha kai wa mijinta biyayya inda kin yi wannan abubuwan da ake fada za a ce da ita udkhilil janna min abwabil jannati shi'ti ki shiga cikin gidan aljanna ta kowace kofa da kike ga dama ki zaba kawai wannan shine ainihin wato halin da mace za ta kasance bayan ta mutu idan ta shiga aljanna abinda muka fada na daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada abinda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman Allah ya mana afwa ya fi mana Allah ya ji kan iyayenmu ya ji kan magabatanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu